sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri yau Talata ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2021 da fatar an waye gari lafiya. Grace Alheri Abdu ce tare da Hanifa Isa Gikamshi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya kuma wanda ya tsaya takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PPP Atiku Abubakar ya yi tsokaci kan batun janye sassaucin man fetur, za ku ji abin da yake cewa. Muna kuma da hira ta musamman da shugaban sasantawa na jam'iyyar APC da ya jagoranci kwamitin zuwa jihar Kano. Kamar kowace rana Alhamis a wannan shirin, Mahmud Ibrahim Kuli zai shigo da shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma yau yaya da zango a jihar Bauchi inda yake ci karo da wannan batu. To ku kasance tare da mu domin jin dalilin wannan hatsaniya. Muna kuma tafe da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare ke aiko mana ta wayar tarho, amma kafin nan ga Hanifa Isa Jikamshi da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Sabuwar nau'in coronavirus ta Omicron da aka fara ganowa a Afirka ta Kudu tana kan yaduwa zuwa wasu kasashe, wadda hukumar lafiya ta duniya take kara gargadi akai. A ranar Litinin ne dai Portugal ta ce ta gano sabbin kamuwa da nau'in na corona guda 13 da suka hada da 'yan wasa da kuma ma'aikatan wata babbar kungiyar kwallon kafa ta Belenin Sad, wanda ɗaya daga cikinsu ya dawo ne daga Afirka ta Kudu a kwanan nan. An samu sabbin kamuwa da sabuwar nau'in Omicron guda 6 a Scotland. An samu mutum 2 da cutar a kasashen Canada da Australia. Kana wasu 13 sun harbu da cutar a kasar Netherlands. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron hukumar lafiya na musamman a Geneva. Annoba wanda za mu iya kiyayewa, ganowa da kuma magancewa tana ci gaba da jefa duniya cikin mawuyacin hali. A halin da ake ciki kuma, a jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su je su yi allurar rigakafin corona ko kuma na ƙara bunƙasa kuzari idan sun riga sun yi allurar. Bisa ga cewar babban mai ba da shawara, babu makawa sabon nau'in Omicron zai shiga cikin ƙasar. Kada ku jira, Biden ya gawa kimanin mutane miliyan 60 da basu riga sun karɓi allurar rigakafin ba a cikin ƙasar, yayin da yake jawabi a fadar White House. Idan baka yi allurar rigakafi ba, to ka je ka yi yanzu. Amma kuma shugaban ya ce bai yarda da cewa akwai buƙatar ƙarin rufe wuraren kasuwanci da makarantu ba a halin yanzu saboda barazanar nau'in Omicron ɗin. Biden ya ƙara da cewa kada ku yi sake wajen yakar sabon nau'in, amma jami'an lafiya sun ba da tabbacin cewa waɗanda suka riga suka yi allurar suna da babbar kariya a kan shi, kamar yadda ake gudanar da ƙarin nazarin kimiyya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Litinin ne aka dawo da tattaunawa kan yadda za a farfado da yarjejeniyar nukiliya ta 2015. A Vienna, bayan hutun wata 5 kuma a karo na farko tun bayan da shugaban Iran mai tsaurin ra'ayi Ibrahim Raisi ya kama aiki. Kamar yadda aka gudanar da tattaunawa sau 6 a baya da aka fara a watan Afrilu, Amurka tana cikin waɗanda suke halartar tattaunawar a kaikaice da nufin hanawa Tehran ci gaba da ƙera makaman nukiliya. Iran wacce take jayayya da cewa tana gudanar da shirin nukiliyar ne da nufin zaman lafiya, za ta tattauna da sauran masu hannu a yarjejeniya ta 2015 da suka hada da Birtaniya, China, Faransa, Rasha da kuma Jamus, tare da ma wasu jami'an diflomasiyyar Turai da suke kai komo wajen tuntuɓar ɓangaren Amurka. Abinda zai gudana shine sake farfado da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta ƙara wa'adin takaita shirin nukiliyar Iran daga shekaru 10 zuwa 15 domin ɗage mata mummunan takunkumin tattalin arziki. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin gudanarwa da manyan kamfanonin sayar da kayayyaki a jiya Litinin domin sanin kalubale da ake fuskanta a wannan lokacin hutun Kirsimeti. Shugabannin 'yan kasuwan da muka taru a yau a nan muna wakiltar dimbin kamfanonin sayayyar Amurka, kama daga shagunan yanar gizo masu sayar da kayan abinci na matsayin kasa da na yankuna, inda manyan 'yan kasuwan kasarmu suke, da masu kerawa da sayar da kayan wasan yara, na'urorin lantarki da na kiwon lafiya, in ji shugaban kasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Halima Isa Jikamshi ta karanto. Da labarin buɗe taskar hotonin namu da batun cire tallafin man fetur da ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma. A hirar shi da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Mohammed, tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma wanda ya tsaya takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP Atiku Abubakar, ya bayyana takaicin ganin yadda ake amfani da wannan sassaucin wajen ƙara nawaitawa al'umma.
A gaskiya an samu kuskure, watakila ya kamata in bada tarihi a cire tallafi da ke tun lokacin da muke ofis. Mun yi niyya kuma mun fara gabatarwa, mun yi shi a kan za a yi shi. Ni na yi chairman, na yi kashi na farko muka cire tallafi, na yi kashi na biyu muka cire tallafi, a kan za mu yi na uku da na hudu sai abu ya zo ya tsaya. Muka tafi ba mu kafa ba mu kammala cire tallafi na uku da na hudu ba, har Umaru ya zo ya shiga marigayi, shi kuma bai ci gaba da yi ba. Jonathan ya zo ya shiga bai ci gaba da yi ba. Bayan Jonathan ya tafi, sannan gwamnatin Buhari ta zo. In kun tuna a zaben shi ko kuma lokacin da yake campaign zai tsaya shugaban kasa, cewa ya shi bai ma yadda da tallafi da ake ba, don haka bai ga dalilin da ma za a ci gaba da tallafi. To zatonmu tunda ya zo, ai tunda farko ya kamata ya nuna wani tsarin yadda za a yi a kammala cire tallafin nan, amma shi kuma bai yi ba, sai aka ci gaba har muka zo inda muke yanzu. Ni ban saba ƙarya a harkan siyasa ko kuma harkan gwamnati ba. Tallafi din nan gaskiya bai mana amfani ba, kuma bai wa talaka amfani. Allah kaɗan ya san waɗanda suke cin amfanin tallafin nan. Ya kamata a zauna a san yadda za a taimakawa talakawa, kuma a san yadda za a cire tallafi domin kowa ya samu amfanin shi.
Shugaba Buhari ya yi zargi gwamnatin PDP da cewar ta karɓo bashin biliyan ɗaya na ƙasan Amurka kuɗi kenan don saboda ta yakin Boko Haram. Da farko dai ga jawabin da shugaban Najeriya ya yi a wasu shekaru da suka shuɗe a sa'ilin da ke laccar yakin neman zaɓe, inda ya fara da yin waiwaye tun zamanin tsohon shugaban Najeriya Yakubu Gawan, da cewa an gudanar da yaƙi na watanni 30 ba tare da ciwo bashi ba. Sannan ci gaba da cewa shi Buhari nan mun ga kai wajen shekara kusan na 8 kenan da yaki Boko Haram din nan ba. To me zaka ce shi bai ci bashi bane sai sai bai iya gudanar da al'amarin ba?
Sakacin shugabanci ne.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To bari mu rufe taskar hotonin namu da batun yunkurin dinke barakar da ake fama da ita a jam'iyyar APC mai mulki a jihohi da dama na kasar, biyo bayan zaben shugaban jam'iyyun a jihohin Najeriya. A hirar shi da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori a birnin Kano, jiha ta farko da kwamitin ya fara ziyarta, shugaban kwamitin Senator Abdullahi Adamu ya ce bayan ganawa da bangarorin biyu da suka hada da bangaren gwamna Abdullahi Umar Ganduje da kuma na tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau, an fara samun haske kan hanyoyin da za a bi domin warware takaddamar.
Mun fara aiki mun samu mutane waɗanda yake wanda suka yi kowa su ƙararraki kowa kan wani ƙorafe a kan tafiyar jam'iyya da kuma ainihin zaɓuɓɓukan da aka na kwamfara da wuce wacce watan Satumba. Mun kuma gamsu da irin maganganu da muka ji daga gare su da irin koke-kokensu da kuma irin abin da suke ganin in an yi insha Allahu za a samu maslaha a tafiyar.
Abin da ya bayyana shi ne cewa ɓangarori ne guda biyu da na tsohon gwamna Ibrahim Shekarau da kuma gwamna mai ci, tartibi da wannan ɓangare kuka gana?
Da ainihin ɓangare na shi gwamna Ibrahim Shekarau Saddaunan Kano da su sanata Barau Jibrin, akwai kuma ɓangare na Professor Hafiz wanda ke deputy governor da a wannan jiha a Kano, mun samu sadarwa su duka da waɗansu magabata a nan Kano wanda yake ba mutane wanda yake irin fito na siyasa ba na jam'iyyu ba, amma masu hudi ne aji samu gani da su kuma mun gamsu da irin abubuwan da muka samu daga su.
To shi bangaren gwamna Ganduje fa
shi yanzu shi ba za mu je wurinsa yanzu ne, an kira mu ke za mu je wurin shi mu ji abin da yake ganin in an yi zai kawo maslaha mu gwada da abin da muka yi daga wurin waɗannan.
Za ka iya fadawa jama'a watakila wani bangare ko ƙarin bayani akan ƙorafe-ƙorafen su shekaru din nan tun da dama su suka fara
jami'a? A yanzu ba na son ga duniya ga abin da mutane suka ce, domin mun zo gyara ne ba mun zo ɓatawa ba ne ba, saboda haka abin muka ji wanda Allah ya ba nauyin tafi da jihar Kano shi ne gwamna Ganduje. Mun ji abin da mutane suke kuka a kai, za mu je mu gaya masa ga abin da muka ji, mu ji yaddansa ko rashin yaddansa da abin da muka ji, daga nan mu samu kofa inda za mu samu maslaha da lashin fada.
Saurankan dai abin da ya bayyana shi ne ɓangarori biyu suna ikirarin shugabanci. Yanzu tun da ka ce kun fara ganin haske, kenan kwamitinka zai rusa waɗancan ɓangarori ne a sake sabon zaɓe ko kuma haƙurƙurtar da wani ɓangare zai yi wani ɓangare ya buɗe?
Zancen za a rushe wani zaɓe da aka yi ko za a rushe bai kai nan ba kai nan barkuna, ba ka jin ɓangare guda a halin na mutane suna wani koke-koke kace shi kenan ga abin da za a yi. Sai mun ji daga bakin wanda Allah ya ba mulkin jihar Kano da irin nashi mutanen na APC da duka magana ne faɗa ne na gida guda, to za mu bi tukunna sai mun samu matsaya a kai.
Wasu na ganin ma kaman fargajaji kuke yi domin tun ba yanzu ba maganar kurar girgiman nan ta ballo, amma kuka yi shiru kuka tsuke bakin ku sai yanzu?
Ba ni aiki aka yi na shugaban wannan kwamiti, aiki aka ba mu. Abin da yake faruwa a Kano ba muka saba wuta shi ba, mun zo magance shi.
Mahmud Ibrahim Kwari a hirarsa da tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata shugaban kwamitin sasantawa na jam'iyyar APC sanata Abdullahi Adamu. Yanzu kuma dai na kwarin bai nisa ba, gashi nan da shirinmu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma
dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Da aka turo mana daga fada na cewa mu tashi daga inda muke, garin da aka aiki kakannin kakanninmu
ka aka aike su, wanda suka aike mu kuma aka zo aka aike mu.
Masare al'ummar kauyen Shadawan kenan dake gefen birnin Bauchi na yankin arewa maso gabashin Najeriya suke zanga-zangar neman 'yancin gonaki da gidajensu daga hannun hukumomin sojin kasar da ma majalisar masarautar Bauchi. A daga ce mu
sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more yanci.
Masare gari ko ƙauyen Shadawanka wani matsuguni ne na al'umma da ke kusa da birnin Bauchi, shalkwatar jihar Bauchi ta arewa maso gabashin Najeriya. Bincike ya nuna a shekarun 1970 ne gwamnatin Najeriya ta wancan lokaci zamanin shugaba Janar Yakubu Gawan bisa sahalewar mai martaba sarkin Bauchi marigayi Malam Adamu Jumba ta shaci filaye da dajin gonakai mallakar al'ummomi mazauna wannan kauye na Shadawanka da garuruwa makwafta domin gina barikin sojoji da kuma kwalejin su. Sai dai bayanai sun nuna cewa gabanin mallakawa sojoji gonakan waɗannan bayin Allah sai da gwamnati ta biya jiya ga wasu daga cikin al'ummomin da lamarin ya shafa. Amma dai daga bisani sun ci gaba da zama a gidajen nasu tare da gonakin nasu. Bayan fiye da shekaru 50 da wannan al'amari, kwatsam sai aka waye gari hukumomin soji na Najeriya sun ba da umarnin tashi ga waɗannan al'ummomi bisa dalilin cewa suna muradin killace wannan wuri nasu. Sai dai a nasu ɓangaren talakawan ƙauyen Shadawanka da kewaye sun ce ba haka al'amarin yake ba. Da haka zancen su tashi su bar wuraren da suka gada iyaye da kakanni bai mata so ba. Wannan lamari dai ya sanya har ta kai su ga gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna ƙin amincewarsu.
Sunana Habibu Abubakar, ni daga Rafin Sanyi. Abin da yasa muka zo muka datsa hanya shine saboda muna son muna fatan a yi mana adalci. Ana kokari a kwace mana garuruwan mu da filayen mu. A damka ma Nigerian
Airways okay. Sojoji suka ce za su kwace
filayen da hada Emirates Council. Sune suka hada kai suna son su kwace mana garuruwan mu da filayen mu. Kana ba takarda aka turo mana daga fada daga Emirates Council da cewa mu tashi daga inda muke garin da aka aika kakannin kakanninmu. Kan cewa mu tashi daga wurin an sai wurin an biya kuma muka yi magana cewa idan an saya su wa aka biya mun je mun kai magana mu gwamnati an yi bincike an gane cewa wurin mu ba a saya ba duk da haka soja sun zo suna ci gaba da yin mana katanga wa da su kansu din musu samu a cikin bara don iyaka
akwai wasu wuraren da yake an biya ma wannan wurin baya cikin naku wanda aka biya ku ne
baya ciki mu na mu ba a biya ba gwamnati ta saurare mu ta ji koken mu ta du mana kaji
an aife mu anan an aife mu an aki iyaye mu kafin mu tashi anan ma anan muke to tunda a wajen aka aife mu iyaye mu mun same su a wajen mu ma anan mun aiku da yawa muna roko don Allah a mana adalci
ka hawa mu nan ya garin mu ai na aka aiki uba na ma
yanzu ne aka ce muku ne
ne ne abinda aka ce mana an ce mu bar gari yaya za mu yi mu bar gari mu aifan mu iyaye mu iyayenmu da aka haifa ma muna nan anan aka haife su wanda suka haife mu anan aka haife su mu ma aka zo aka haife mu
to nan gaba kadan a cikin shirin zamu ji abinda majalisar masarautar Bauchi ke fadi da ma ra'ayin masana dokoki da shari'a akan wannan batu
fitina barki da jama'a da fita Allah wa daran mai ta dota da waɗanda suke da jawota hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan kuke nukura don mun san an ce mun nasara.
Masarare bayanai sun nuna tun gabanin wannan zanga-zanga ta mutanen Shadawanka hukumomin rundunar sojin Najeriya a Bauchi sun kafa wani kwamiti akan wannan lamari wadda ya kunshi wakilai daga majalisar masarautar Bauchi wacce ita ma talakawan na Shadawanka ke cewa tana da hannu dumu-dumu a cikin wannan yunkuri na karfa-karfa a kansu.
Sunana Husaini Abubakar Usman dan jikan Bauchi hakimin kasar Miri inda ya hada hadda barikin soja na Shadawanka. Bauchi ne memba ne a cikin kwamitin da soja suka kafa. Mun je mun zauna an soja sun ce a record dosu ya nuna duk waɗannan mutane da suke cikin barikin Shadawanka an biya su compensation to ali 70 aka biya su compensation na wannan saboda haka masu hankali daga cikin suka tashi suka canza wuri to lokacin da soji suka zo suka kafa kwamiti akan cewa ba su haƙƙi yarda su zauna a cikin bariki tare da farar hula ba domin ga matsaloli na tsaro yana karuwa a Najeriya shi kenan aka kira mutanen nan aka zo aka zauna da su da sarakunansu mai martaba sarkin Bauchi Dr. Ruwan Sulemanu Adamu ya tashi da kansa ya tafi wajen Buratai ya roƙe shi lokacin Buratai na ci babban minista ya roƙe shi akan cewa lokacin da ya saka farar hula su tashi ya dan kara musu ya kare shekara guda a ma'aikatan filaye na jihar Bauchi suka kawo shawara kana a cikin committee akan cewa a kauna filin da za su tashi su bari domin a musanya musu wato tattare da gwamnatin jihar Bauchi mata ga wani haƙƙi na su a kanta amma gwamnati ta ba su hekta 100 a wajen bariki ana wannan aikin suka tutsu suka ce su san ba su faɗa a wannan
yalla bai wannan al'amari ya fara tun zamanin shi shugaban kasa General Yakubu Gowanne kana jin duk abin da yake za ku ba su za su samu masu iya wasu abubuwan da yake zai taimaka musu don za su bar bishiyoyinsu wanda suke samu kuɗi ga kuma gidaje abin gini duk ya harhawa
ko ai wannan ba compensation ba taimako ne ba assistance ne gwamnatin jihar Bauchi za ta yi musu ko da wanda mai martaba sarkin Bauchi Dr. Rehman Suleiman a tafi yi saboda haka ko su raina ko su yaba ko su gode wannan taimako ne aka yi musu ba su da hakki akan gwamnati ba su da hakki akan masarauta
yanzu me bin yi
shawara abin yi shine su bi abin da sojoji suka gaya musu wanda suke zaki mu ma a wajen wanda suke zaki mu suka ce wai mun kwanta ba sai da jinin su to abin yi shine kawai su bi doka su zauna lafiya
Ni dai lauyoyi da masana a fagen shari'a da dokoki a Najeriya suka fara sharhi akan wannan batu.
Za a iya karɓar fili ga kowa ne dan Najeriya domin ai bukata na soja ko za a gini ko kuma wani gurin aiki da wanda ya shafi soja. Amma dole ne sai gwamnan Bauchi ya karɓi wannan guri. Sannan a miƙa a bayan an biya su mutanen Shadawanka biyan kudinsu daidai da darajar abin da aka karɓa ba daidai da abin da gwamnan Bauchi yake so a ba su ba. Kafin nan a karɓi guri da yake nan to amma batun wanda aka yi tun na zan shekara 1972 ko da a ce an yi haka sannan bayan gwamnatin arewa ta gabas na wancan lokaci a ce ta karɓa ta ba wa soja-soja ba su yi amfani da shi ba mutanen Shadawanka suka sake zuwa suka karɓa akwai suka sake zuwa suka shiga ciki akwai limitation law na Bauchi state wanda ya ce duk wani fili na wani wanda bai ya bari yana ganin wani yana amfani a kai ya zauna a kai kun bai masa magana bayan shekara goma ko ya je kotu ba ta da yanci za ta ba shi ko ta tabbata masa da wannan fili dan da wannan kuma abin da muke kira standing by kuma shine in ka ga wani ya daina ma filin ka illa baka dau wani mataki ko dan karba ba bayan wani lokaci mai tsawo ko da ka zo za a ce ka yi bacci akan yancin ka da haka ni a nawa fahimta sojoji sun yi bacci akan yancin su har da mishari ba na ji akwai kotu mai adalci da ta iya tasa mutanen Shadawanka daga wannan guri bayan shekara wajen kusan 50 da yin wannan abin sannan a ce wai yau za a ce za a kashe mutane
Barista Abdullahi Muhammad Inuwa kenan lauya a Najeriya kuma shine cikamacin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
harkan ba ya zan kurra
To, madala gaida na kwari sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da Mamu zai fara waiwaya maganin mantuwa da kawo muku muhimman batutuwa da suka dauki hankalin shirin a wannan shekara mai karewa. Yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger.
Zomar da ta barke a ranar 27 ga watan Nuwamban 2021 lokacin da ayarin motocin sojan Faransa ke kokarin ratsa garin Tera akan hanyar su ta zuwa kasar Mali na kan gaba a jerin labaran da suka fi dauka hankalin jaridun Niger a wannan mako jaridar Air Info ta ruwaito cewa kungiyoyi masu zaman kansu sun fara bayyana takaici a game da faruwar wannan al'amari da ya yi sanadin mutuwar matasa biyu tare da jikata akalla mutane 18. Jerel ta ce uwar kungiyar kwarago ta kasa wato CNT ta yi turda abinda ta kira aika-aika wacce ta dora alhakin faruwarta a wuyan shugaban kasa a matsayinsa na babban hafsan hafsoshin rundunar mayakan Niger. Jaridar Le Bonhomme na cewa annobar cutar amai da gudawa wato cholera na ci gaba da yaduwa a wasu sassan jamhuriyar Niger. Inda alkaliman hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai wato OCHA ke nunin mutane 5,400 ne suka harbu da kwayar cutar wacce tuni ta halaka mutane 156. Jirar ta kara da cewa OCHA ta ce jihar Maradi ce ke kan gaba a yawan masu fama da wannan annoba sakamakon yanayin da ake ciki a jihohi makwabta na arewacin tarayyar Najeriya, inda aka kista mutane 31,425 da suka kamu. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa shugaba Joe Biden na kasar Amurka ya gayyaci jamhuriyar Niger domin halartar babban taron tattauna hanyoyin bunƙasa demokradiya, wanda zai gudana ta bidiyo a ranakun 9-10 ga watan Disamban da ke tafe. Jaridar ta ce cikin kasashe 110 da aka aikewa goron gayyata, kasashen Afirka 17 kawai ne suka yi nasarar shiga wannan tsari, kuma daga cikinsu 3 kacal ne renon Faransa. Kuma ana ganin ci gaban demokradiyyar da aka samu a zaben da ya gabata ne dalilin da ya sa shugaba Joe Biden aiko Niger goron gayyatar wannan taro na wanzar da demokradiyya. Mu karkare da jaridar Le Courrier, wacce ta ce fursunoni a gidan yarin kutukale sun shiga cikin halin damuwa bayan da aka hana musu cin dukkan wani abincin da aka shigo da shi daga wajen gidan yarin ba tare da bayyana dalilan daukar wannan mataki ba. Jaridar ta ce daga yanzu ya zama dole 'yan kasan da ke kutukale su ci abincin da aka dafa a kurkukun, su kuma sha ruwan famfi, lamarin da ake ganin yana tattare da hadari ga rayuwar waɗannan fursunoni da ke tsare a gidan yarin da ya fi ko ina tsauraran matakan tsaro a Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Malam Sule, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayuwa da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, America. Muna son kai gode mu ga Bola Buhari kan tallafin da ya ba talakawa. Allah ya saka su alheri a zuwa kawo talaka mun gode. Amma ya kara. A dai sai mun dai ai ne kan zaman da yake ne. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum murya America. Kina na dai ba ce ne tsora ba ko ya ba tsora a yini su ne kan zaman da yake cikin tarihin Najeriya. Ne ku da dama dan majalisar da gobe ne kuma su yi ba su da lafi da dalatin kawo je. Ya zama da su karkato ya gane waɗanda ke so zai ya gane waɗanda kai ka yi su kada ya mai da su ka mai bayya.
Farko ne suna na Umar daga Lafiya da Lafiya, muna kira ga riya da Allah ta san haka kuma shi ya mana to kan da aka kafa Fulani makiya a jihar Yobe na ana riga sanda da inda ya ga fatan za ku bi shi ka mana ku kan da na hukumomi abin da ke rawa da mun gaskiya mun gudu abin da ke rawa ko ba idan ya gare su abin da mun ga kawai doka haka. Bambamu da labari kawai kudin muka ga doka an sana rikon sanda ta sa a fatin jihar Yobe da fatan za ku taimaka ku bi shi ko mana abin da ke faruwa tsarin jihar Yobe mun gode.
Sau kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyin ku masu saurare kenan, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
An ji cewa sabuwar nau'in coronavirus ta Omicron da aka fara ganowa a Afirka ta Kudu tana kan yaduwa zuwa wasu ƙasashe wadda hukumar lafiya ta duniya take ƙara gargaɗi a kai. Ranar Litinin ɗin dai Portugal ta ce ta gano sabbin kamuwa da nau'in na corona guda 13 da suka hada da 'yan wasa da kuma ma'aikatan wata babbar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Belenenses SAD, wanda ɗaya ne daga cikinsu ya dawo daga Afirka ta Kudu a kwanan nan. A halin da ake ciki kuma a jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su je su yi allurar rigakafin corona ko kuma na ƙara bunƙasa kuzari idan sun riga sun yi allurar, bisa ga cewar babban mai ba da shawara babu makawa sabon nau'in Omicron zai shiga ƙasar.
Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin noma tushen arziki na Muhammad Hafiz Baballe. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Hanifa Isa Jikanshi da ta karanto labarai, da editanmu na yau Baba Yakubu Makeri, sai kuma Hadiza Kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo, da kuma Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya ko kuma kwana lafiya da alheri.